بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu na kusa da na nesa, da waɗanda za su ci gaba da kallonmu da sauraronmu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna sauraronmu ne daga ainihin makarantarmu ta Darul Hadithi Salafiya. A daidai wannan lokaci, daren Laraba ya shiga, wanda ya daidai da 12 ga watan Jumada Saniya, hijira na da shekara 1433, daidai da 1 ga watan Mai shekara ta 2012. Wannan kasar da kake kallo da saurare shi ne na 39 daga cikin jerin tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda muka kwana biyu ƙwarai da gaske ba a yi shi ba. A yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba, insha Allah za mu tashi akan aya ta 49 a cikin suratul Baqara, wadda wannan aya na daga cikin jerin giyar ayoyin da Allah Maɗaukakin Sarki yake tunasar da Bani Isra'ila game da ni'imomi waɗanda ainihin ya yi musu tun daga kan iyayensu da kakanninsu waɗanda suka yi zamani kuma suka yi gwagwarmaya da ainihin Fir'auna. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
Idan muka manta ba, ayoyi da suka gabata tun daga aya ta 47 har zuwa ta 48, waɗanda ainihin muka fassara su, muka yi bayanin su a baya, a inda muka ji Allah Maɗaukakin Sarki kirayi Bani Isra'ila a lokacin da yake cewa: ya Bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ya ku Bani Isra'ila ku tuna ni'imata wadda ainihin ne muku. Wa anni faddaltukum 'ala al'alamin, na ɗaukake ku na fifita ku a kan mutanen zamaninku baki ɗaya. A cikin wannan aya da muka karanto ta a baya, Allah Maɗaukakin Sarki ya kirayi Bani Isra'ila kuma ya ware su dangane da danganta su zuwa ga wannan kakana su shine Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Wannan ni'ima ce. Sannan ya faɗakar da su, ya ja hankalinsu game da tunasasshe su game da ni'imar da ya musu, da kuma tuna musu ɗaukakar da ya ba su, wadda ita ce ɗaukaka a bisa mutanen zamaninsu. Da ba ana gwada darajar mutum ne da mutanen zamanin shi. Idan a zamaninka ka fi kowa, to shi kenan za a iya cewa ka fi kowa a duniya, domin duniya ita ce zamaninka. Idan a ajinku ka fi kowa, to za a iya cewa a cikin duk ɗaliban makarantar ko kuma a cikin duk ɗaliban ajin ka fi kowa, ko duk a cikin sauyinka ka tsira kowa. Bani Isra'ila Allah ya ɗaukake su, ya musu ni'ima, ya fifita su da darajoji da ya samar musu da annabawa da sarakunan da a tarihi ba a taɓa samun waɗanda suka samu irinsu ba. A tarihi bayansu ba za a sake samun waɗanda za su samu irin wannan daraja ba. Sai Allah Maɗaukakin Sarki yake gama su da girman shi akan cewa to su ji tsoron shi kuma su kiyaye dokokin shi. A inda yake cewa wattaqu yawman, dan haka ku kiyayi wani yini, la tajzi nafsun an nafsin shay'a, wani rai ba zai iya ɗaukewa wani rai komai ba, wala yuqbalu minha shafa'a, ba za a karɓi ceton wani rai ya ceci kanshi ko kuma ya ceci wani ba, wala yu'khadhu minha 'adlun, sannan ba za a karbi fansa ba, wala hum yunsaruna, kuma ba za a cece su daga azabar Allah ba. Abinda wannan aya take nufi, kamar yadda muka bayyana a baya, Allah yana tunasarshe da Bani Isra'ila ne da duk wanda sako ya je gare shi, cewa Allah yana da wata rana, ita ce ranar alkiyama, wanda Allah maraukakin sarki ya tattali fushi da zai yi wanda ba zai sake irin shi ba, kuma bai taɓa yin irin shi ba. Wannan fushi zai sauka ne ga duk wani rai wanda a wannan rana ya isa ga Allah yana da gurɓataccen zuciya, shi ne kafiri. To idan Allah ya yi fushi da irin waɗannan bayi a wannan rana, Allah maraukakin sarki ba zai karɓi ceton mai ceto a kansu ba. Ba za a karɓi fansa a fasa musu azaba a yi wani madadinsu ba, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai sa musu hannun taimako ba. Mun ji cewa wannan ayar tana magana a kan kafirai ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki a cikin ƙaddarar shi da iyawar shi ainihin wato ƙaddara suka mutu a kan kafirci, don haka babu ceto gare su. Idan har jama'a kun fahimci wannan da kyau, sai ku gane wannan na daga matakan farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara jan hankalin Bani Isra'ila a cikin wannan aya. Yana tunasarshe su game da ni'imar da ya musu, yana kuma jan hankalinsu a kan su ji tsoron shi kuma su bi shi. To alaƙar da ke tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu na 47 da 48 da wannan ayoyi waɗanda za mu karanta a yau na 49 da 50 da waɗanda za su zo bayansu, ita ce nake so in karanto mana wata taƙaitacciyar magana da Malam Muhammad Ali Sabuni ya faɗi a cikin Safhatu Tafasir. Yace lamma qaddama ta'ala zikra ni'amihi ala bani Isra'ila ijmalan, yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gabatar da ambaton ni'imomin da yawa bani Isra'ila a dunƙule, bayyana ba'da zalika aqsama tilka ni'am, sai kuma Allah maɗaukakin sarki daga baya ya zo ya fara bayyana karkasuwa da kuma nau'o'i na waɗannan ni'imomi ala sabilit tafsil, don ya bayyana su dalla-dalla. Ayoyin nan da muka karanta yanzu waɗanda muka yi matashiya a kansu na 47 da na 48, a dunƙula Allah ya tuna musu ya kuma ambaci ni'imar da ya musu. Ayoyin da za mu yi tafsiri a yau su kuma suna fassara irin ni'imomin ne, suna fito da su ɗaya bayan ɗaya. Liyakuna ablagha fi tadhkiri wa ad'a ila shukr, Allah maɗaukakin sarki ya yi musu hakan ne domin tunasarwar ta kai matuƙa, sannan kuma godiyar da ake nema su yi, to godiyar ta tabbata cewa lallai sun san Allah ya musu ni'imomi, ya dunƙule bayani kuma ya fassara musu. Faka annahu kala, kama Allah yana cewa li uzkuru ni'mati, ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imata mana, wazkuru ku tuna iz najjaynakum min ali fir'aun, ku tuna lokacin da muka kubutar da ku daga fir'aun da jama'ar shi, wazkuru bani Isra'ila ku sake tunawa in farraqna bikumul bahra, iz farraqna bikumul bahra, a lokacin da muka raba muku kogi biyu kuka samu ainihin hanyar wucewa. Ayoyin da zamu zo mu karanta a yau mu fassara su insha Allah za su fassale mana wannan tarihi dalla-dalla ila akhirihi, har zuwa ƙarshen wannan irin ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya musu. Kullu hadhihi ni'am, waɗannan ni'imomi gaba ɗayan su tastad'i shukran mun'im, suna wajabta duk wanda ya wannan ni'ima ai mishi godiya. Jalla wa ala shi ne Allah wanda yake da girma da ɗaukaka. La tufranahu, waɗannan ayoyi suna kwaɓar ka a kafirce mishi, wa isyanahu kan kuma ainihin yi mishi fito na fito wajen saba mishi. Jawabin Malam Muhammad Ali Sabuni kenan a cikin Safhatu Tafasir. Sai mu koma cikin wannan aya ta 49, a inda Allah yake cewa wa idh najjaynakum min ali fir'aun, ya ku bani Isra'ila ku tuno lokacin da muka kubutar da ku daga fir'auna da mutanen shi. A larabci idan aka ce alu fulan, wato iyalan wani, jama'ar wani, mabiya wani, to ana nufin hadda shi kanshi, wato fir'auna da jama'ar shi, a lokacin da suka tabbatar da cewa bani Isra'ila za su zame musu ƙarfin kafa kuma za su zame musu kaya a wuya nan gaba, to sai suka yi yunkurin hallaka su. Shine sai Allah yake tunasar da su bani Isra'ila din cewa ku tuna lokacin da muka kubutar da ku daga Fir'auna da jama'ar shi, yasumunaku suna ɗanɗana muku su al'azab, tsananin azaba. To mecece irin tsananin azabar da su kibtawa wato Fir'auna da jama'ar shi suke ɗanɗana muku? Yuzabbihuna abna'akum, suna yayyanka ƴaƴayenku mazaje. Wa yastahyuna nisa'akum, suna barin matayenku kuma da rai. Wannan akwai ƙasƙanci a ciki. Dukkanin mutanen da suka so su yi muku ƙare dangi, ƙare dangi na ƙarshe, sai su kashe mazanku da matanku. Amma waɗanda suka so su yi muku ƙare dangi na wulaƙanci, shi ne sai su kama maza su kashe, sai su bar mata da rai, su bautar da su, su kuma ainihin yi saɓaka da ku, yanga da su. To sun ƙasƙanta ku kenan, sun wulaƙantar da ku. Babu abin da ke halatta a yi wa kowace ƙabila haka sai abu ɗaya, shi ne kafirci. Idan ba kafirci ba, babu abin da zai halatta a kama mazajen wata al'umma a kashe, matayensu kuma a maida su kuyangu da sadaka da bayi. To amma kaga bani Isra'ila, Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da wannan ainihin musibar ta hanyar ainihin Fir'auna. To shine Allah maɗaukakin sarki ke tunasarshe su game da ainihin wato wannan musiba da suka samu kansu a ciki, sai yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, haka da ta same ku ya ku bani Isra'ila, akwai gagarumar jarabawa mai girma daga Ubangijinku babba. Fasara ta farko kenan. Kenan wannan abun Allah ya yi ne don ya jarabce ku. Ku da aka samu annabawa a cikinku, aka samu manyan sarakuna a cikinku, Allah ya tayar da annabin Allah Musa da Haruna a cikinku, amma kuma aka waye gari ana yayyanka ku, ana kashe mazajenku, ana rayar da matayen. To wannan Allah ya yi ne don ya jaraba imaninku. Ɗaya kenan. Ita jarabawa tana iya zama ta fuskar alheri, kuma tana iya zama ta fuskar sharri. Da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa fi zalikum, a cikin yin haka, ishara ce zuwa ga me? Mafi yawancin malaman tafsiri suka ce ishara ce zuwa ga dukan abubuwan guda biyu. Abu na farko shine ni'imar da Allah ya yi musu. Ni'imar, to Allah ya yi musu ita ne don ya jaraba su, shine wa idh najjaynakum, kubutar da su da Allah ya yi daga Fir'auna ni'ima ce. To Allah ya yi haka ne don ya jaraba, za ku gode mishi? Abu na farko kenan. Abu na biyu, da Allah maɗaukakin sarki ya sallaka wannan baƙin kafiri jabberin sarki a kanku, yana hallaka ku, yana bautar da bayinku, wannan ma jarabawa ce. To ita kuma wannan jarabawar, to ta zama bala'i. To shi bala'i ko jarabawa a harshen Larabci yana ɗaukar na ɓangaren alheri, yana kuma ɗaukar na ɓangaren sharri. Don haka ingantacciyar magana, wannan ismul ishara da Allah yake cewa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim, haka da Allah maɗaukakin sarki ya muku, akwai jarabawa mai girma, a cikin haka akwai bala'i mai girma. Ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da ku daga bani Isra'ila, to ni'ima ce. Allah maɗaukakin sarki ya ba da iko ga bani, ga kibtawa su Fir'auna, sun rinka kashe ku, suna hallaka ku, suna bautar da matanku, wannan kuma bala'i ne mai girma, amma duk daga Allah ne maɗaukakin sarki. Da wannan ayar da makamantanta, malamai suka tabbatar da cewa ana iya danganta komai zuwa ga Allah, amma sai dai a sani a babin ladabi, in aka zo ɓangaren sharri, to yana daga cikin ladabi ka a danganta shi kai tsaye ga Allah maɗaukakin sarki. Amma ƙaddarar komai da kuma mafitar komai da asalin komai da ya same ka, to daga Allah ne, na alheri ne ko na sharri. Sai dai yana daga cikin ladabi, to ba a danganta sharri zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Amma Allah shi ya halicci komai, shi ya halicci kowa, shi ya ƙaddara komai, kuma shi yake samar da komai. Wannan aya ita ce aya ta 49 wadda nake mana ishara. wadda muka ji cewa tafsili ce, wato tana fassale, tana bayyana irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya jumlance a can baya. To kun ga wannan gagarumin tarihi jama'a, idan ba littafin Alkur'ani ba kaf a yau a duniya, babu wani littafi kwaya ɗaya na tarihi wanda zai ɗauko maka wannan tarihin ka iya zuwa ka karar, domin sai ya zama ƙarya ne ko kuma a cikin shi akwai ƙarya. Amma Alkur'ani abin duk da ba da labari gaskiya ne. Shi Alkur'ani malamai suka ce ba a cewa littafin tarihi ne, a'a, littafi ne wanda a cikin shi akwai tarihi. Akwai bambanci tsakanin maganganun guda biyu. Idan ka ce Qur'ani littafin tarihi ne, to gaba ɗayan Qur'ani tarihi ne kenan, a'a, Al-Qur'ani saƙo ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko wa bayin shi. To a cikin Al-Qur'ani akwai tarihi. Tarihi da Allah yake kawo a cikin Al-Qur'ani yana kawo shi ne saboda tunasarwa da kuma faɗakarwa, da kuma nurar da waɗanda ke rayuwa a zamanin da suke sauraron Al-Qur'ani game da abubuwan da suka faru a baya. Wannan yana ɗaya daga cikin maqasudin karatun tarihi. Don haka Al-Qur'ani littafi ne wanda yake ɗauke da tarihi, kuma duk tarihin da ke cikin shi ingantacce ne. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayyana mana wannan tarihi a cikin aya ta 50 da yake cewa wa iz faraqna bikumul bahra. Na'am.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
الله مدوكين سركي يزونا فسر وتني امر دجا تكن امامن دي دنقلي اچنبا يبينا بني اسرائيل. الله يتي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. Ya ku bani Isra'ila, ku tuna lokacin da muka tsaga muku teku don ku wuce. Fa anjaynakum, sai muka kubutar da ku. Wa aghraqna ala fir'auna, muka dilmiyar da fir'auna da jama'a shi. Wa antum tanzuruna, a halin kuna tsaitsaye kuna kallo. Wannan na daga cikin ni'imomin Allah madaukakin sarki. Ni'imar farko da ke cikin wannan jawabin ita ce Fir'auna ya biyo su gadan-gadan da shi da jama'a shi, su kuma sun kama hanya gadan-gadan za su ainihin gudu daga Fir'auna, amma sai suka samu cikas da ainihin kogi a gabansu, kogin da babu gada. Don haka sai zane musu gaba kura bayan su yaki. Idan suka yi gaba su shiga ruwa su hallaka, kuma hallaka suke gudu. Idan suka yi baya su dawo cikin hallakar da suka guduwa. Kaga a irin wannan tsaka mai wuya da suka samu kansu, suna buƙatar ɗauki daga Allah madaukakin sarki. Sai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa da wannan sanda tashi ya ainihin wato bigi wannan kogi. Da ya bigi wannan kogi ku, sai Allah madaukakin sarki sai ya dara wannan kogi sai ya rabe biyu, ruwan kogi ya koma ya sandare kamar yadda dutse yake. Sannan hanya kuma lafiyayya busasshiya ta samu gare su, suka zo suka haura. Da suka haura suka koma tudu suna zaune suna shakatawa, sai ga ainihin Fir'auna da shi da jama'arsu. Allah madaukakin sarki ya bar musu wannan kogi a haka a dare, da wannan busasshiyar hanya suka zo, sai da suka gama shiga kaf, sai Allah madaukakin sarki sai ya saki ruwan ya hallaka Fir'auna da jama'ar shi akan idansu. To shine Allah madaukakin sarki ke tunasarshe su anan. Wa iz faraqna bikumul bahra, ya ku bani Isra'il, ku tuna lokacin da muka tsaga muku teku don ku wuce ku samu hanya. Fa anjaynakum, muka kubutar da ku. Wa aghraqna ala fir'aun, muka dilmiyar da Fir'auna da jama'ar shi. Wa antum tanzuruna, a halin kuna kallo. Na daga cikin ni'ima mafi natsuwa ita ce Allah madaukakin sarki ya hallaka maka maƙiyinka a gabanka kana kallo, kana da yaƙinin ka samu aminci daga wannan lokacin kenan. Da a ce sun wuce, Allah madaukakin sarki sai mai da wannan teku sai ta haɗe, kun ga Fir'auna ba zai shigo ciki ba. me ya Fir'auna zai koma ya fara makircin ya zai yi kuma yazo sai ya riske su komai daren dadewa kaga sun haura sun tsira a yanzu amma ba su samu natsuwa ba to da yake Allah yana son ya samar musu da natsuwa ne ta har abada inda suka shiga cikin aminci din nan sai Allah ya bar Fir'auna ya shiga wurin cikin aminci su suka fita cikin aminci amma Allah madaukakin sarki ya hallaka Fir'auna da jama'ar shi a cikin wurin da su suka fita cikin aminci wannan ni'ima ce wannan ni'imar ta biyo bayan mummunan manufar da Fir'auna yake da ita akan ainihin bani Isra'ila na haka saurari abin da Ibn Kathirin yake fadi a cikin tafsirin shi yace wa zalika abin da ya faru anna Fir'auna la'anahu Allah shi Fir'auna Allah ya tsine mishi albarka kana qad ra'a ru'ya halatu mafarki wanda mafarkin ya furgita shi ra'a naran kharajat min baitul maqdis wuta ya gani ta taso gadangadan daga ainihin baitul maqdis wato masallacin qudus fa dakhala dur al-qub sai ainihin wannan wuta ta zo ta shiga cikin gidajen kiddawa wato dangin Fir'auna bi bilad Misr a kasar Masar illa buyut bani Isra'il amma kuma a cikin kasar Masar din da gidajen bani Isra'il amma farkin nashi sai bai ga wuta ta kama gidajen nan na bani Isra'ila ba madmunuha to menene fassarar wannan mafarki anna zawala mulkihi yakunu ala yaday rajulin min bani Isra'il fassarar mafarkin sai ta bayyana cewa to mulkin shi zai karke mulkin shi zai zo karshe ta hanyar wani mutum daga cikin waɗannan kabilu na bani Isra'il shine fassarar mafarkin yuqalu bal tahaddasa summaruhu indahu bi anna bani Isra'ila yatawaqqa'una khuruj rajulin minhu wasu malaman kuma suka ce bokaye ne da ɗan tsubbin Fir'auna suka zo suka zauna da Fir'auna suka tattauna da shi suka gaya mishi cewa sun buga ƙasa kuma sun gano cewa lallai bani Isra'ila suna sauraron wani mutum da zai fito daga cikinsu yakunu lahum bihi dawla wa rif'a wannan mutum zai musu jagoranci wanda za su samu ainihin gwamnati da za su kafa kuma za su samu ɗaukaka wa hakaza jaa fi hadith al-futun haka wannan yazo a cikin wani dogon hadisi da ainihin Allah madaukakin sarki ya bayyana isharar shi a cikin alqur'ani da yake cewa fatannaka futuna kuma muka jarabce ka matukar jarabawa to sai ake kiran wannan hadisin da annabi ya fassara wannan aya da hadith al-futun al-imam an-nasa'i shi ya fitar da shi a cikin littafin shi kama sayati fi mawdi'ihi fi surati taha kamar yadda insha Allah za a zo a tattauna wannan ainihin bayanin hadisi a cikin suratu taha kaje ka duba tafsirin ibn kathirin aya ta 40 a cikin suratu taha za ga hadisin insha Allah fa inda zalika to da fir'auna ya ji fassarar wannan mafarki a bisa riwaya farko a bisa riwaya ta biyu kuma da waɗanda suka buga ƙasa suka gaya mishi abin da suka gani a cikin bugun ƙasarsu أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل سي فرعون يتي دغيو دانا مجد أكا هفاتك من بني إسرائيل أكا شيشي وأن تترك البنات أما سوماتا أبسو وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراضلها يتي كما دئن دا أكا كام بني إسرائيل وأكسكاسو أكسكنشي da wulakanci da kuma bauta cikin ayyuka masu ainihin tsanani sai an gama azabtar da kai namiji ka galabaita sannan sai a kashe ka idan aka haifi kananan yaya a kashe kai tsaye mata kuma ɗan mata daga ciki kibbawa su yi sadaka da su tsofaffi kuma a kai su rinka wahalhalun ayyuka na share-share da gine-gine da ainihin girke-girke da hidima ga ainihin mutanen Fir'auna jama kun ji wannan takaitaccen tarihi wanda yazo ainihin a cikin waɗannan ayoyi na 49 da ayoyi na ainihin 50 a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ina son duk wanda yake saurare na ya koma cikin Al-Qur'ani a cikin suratu Shu'ara a daidai ayoyin da Allah madaukakin sarki yake tarihi mai tsawo na ainihin wato Fir'auna da Musa da kuma jama'un waɗannan jagorori guda biyu. Fir'auna jagora ne na bata, Musa kuwa jagora ne na shari'a. Suratu Shu'ara na ɗaya daga cikin gagaruman surori a cikin Al-Qur'ani waɗanda ke ɗauki zankame da ainihin wannan tarihi. Don haka malam mai jami'a da baki zai karanto mana daga ayoyi na 52 har zuwa ayoyi na ainihin wato 63 zuwa 64 insha Allah ta'ala. Haka tafsirin mu gaba ɗaya zai koma ƙarƙashin waɗannan ayoyi insha Allah. Malam zai rinka karanta mana ɗaya bayan ɗaya, muna ainihin jin fassarorin waɗancan ayoyi da muka gama karanta guda biyu daga waɗannan ayoyi na cikin suratul Shu'ara. Malam bismillah.
وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.
جماعة كنجي فاركم ونن تاريخي أئند ونن سورة شعراء تفارق أقوم نشي أسلي منين يكي فرعون دا جماعة شسكي ينقلن هلكا واتكالشي نصوبا من إسرائيل. Shin lokacin da Fir'auna ya ga maza ana kashewa ƙanana, ga manyan maza ana azabtar da su kuma ana hallaka su, amma duk da haka bani Isra'ila kamar ƙaruwa suke, sai ga cewa to abin da yafi shine ayi musu ainihin al-ibada al-jama'iyya, wato ayi musu kisan ƙwarƙwata, ayi musu kisan kiyashi gaba ɗaya, kisan ƙare dangi. Da bani Isra'ila suka ji haka shine sai annabi Musa yace su hada kayansu ina su gaba daya za su hijira za su ba ainihin kasar Masar. A wannan wuri sai Allah yake cewa wa auhayna ila Musa, sai muka yi wahayi zuwa ga Musa an asri bi ibadi, cewa ka dauki bayina da daddare ku bar garin, innakum muttaba'un, amma ku sani da cewa idan kun tafi din za a bi ku. A cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana da cewa hatta hijira da annabi Musa yayi da bani Isra'il yayi ne a bisa wahayi, dan haka yace wa auhayna ila Musa, muka yi wahayi zuwa ga Musa an asri bi ibadi, cewa ka ibi bayina da daddare. Al-Isra tafiya ce ta kanas da daddare, dan haka da daddare zaka ɗibe su sai su ainihin bargarin. Innakum, sannan Allah ya ce amma fa ku sani da cewa muttaba'una, za a bi ku. Malamai suka ce daga cikin hikimar da ta sa Allah ya bayyana wa Musa da jama'a shi za a bi su domin su gane cewa wannan tafiya da za su yi to za su yi tafiya ne da gaske, ba za su yi tafiya ne ta kwanciya hankali da nishaɗi ba, tafiya ce ta gudu da rai da kuma addini. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa arsala fir'aun, na'am,
fa arsala fir'aun fi madain hashirin,
inna haula
lakirdilatun qalibun,
wa
innahum lana laghaibun, وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
To lokacin da Fir'auna ya samu bayani na gaskiya cewa Musa ya kwashe bani Isra'ila sun ba kasar Masar, arsala Fir'auna fil madaini hashiri, sai Fir'auna ya aika neman mayaka a cikin dubburanan da ke karkashin mulkin shi, cewa duk inda wani sadauki da wani gwarzo yake mayaki to yazo. Fir'auna ya taɓa yi wa annabi Musa irin wannan gayyar, amma a wancan lokacin ba gayya ce ta yaƙi ba, gayya ce ta ƴan tsubbu da bokaye, a lokacin da yake tunani cewa zai iya kawar da hankalin jama'ar ƙasar Masar akan cewa Fir'auna ya Musa dabo yake, don haka bari a je a nemo ƴan dabo su zo su kara da shi. to lokacin da aka yi wannan ainihin wato musara a tsakanin Musa da shi da ainihin ɗan tsubbun Fir'auna annabi Musa ya to da asirin su Fir'auna bai daddala ba yanzu da yaji Musa yayi hijira da bani Isra'ila sai ya aika cikin duk biranen da yake da iko cewa a je a nemo mishi waɗanda suke sadaukai ne da gwaraza da mayaka yana mai aikawa cikin sakon shi cewa inna haula waɗannan bani Isra'il la shirzimatun qalilun ɗan jama'a ce ƴar kaɗan ma'ana jama'u ne ƴan kaɗan ba yawa ne da su ba wa innahum lana lagha'izuna sai dai kuma sun fitine mu suna tayar mana da hankali Allahu akbar kun ji duk inda mu'mini suke wannan ita ce siffarsu ɗan kaɗan ne su amma kuma suna gallabar kafirai kuma suna saka kafirai a cikin kunci da samun rashin sakewa da natsuwa wannan na ɗaya daga cikin siffa ta mu'mini ka duba mulki irin na Fir'auna ka duba ƙarfi irin nashi amma aikawa da goron gayyata yana ɗauke da nuna irin halin kunci da ya samu kanshi yana cewa ku zo ku taya mu yaƙar wasu jama'a ɗan kaɗan amma kuma jama'an nan sun fitine mu Fir'auna ya ci gaba da cewa wa inna la jami'un hadirun mu kuma baki ɗayanmu muna cikin shiri akan mu yaƙi waɗannan mutanen Allahu akbar saƙon da ke cikin waɗannan ayoyi jama'a shekara 11 da ta gabata ko 12 sai da duniyar 'yan jaridu ta ɗauko su daga bakin Bush yace musulmi ba a bakin kanu suke ba ƙasƙantattu ne da ake haihuwarsu a cikin bukka a cikin gidajen da aka sassaka su a ƙarƙashin duwatsu amma yau gashi sun gallabe mu sun hana musu kuni a cikin gidajen da muka yi su lafiyayyun gidaje na rayuwa ta har abada sarki ya tabbata ga Allah Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa akhrajnahum min jannatin wa uyun
وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل
الله أكبر كن جي كمر يد مكرويت ججبوش ينا فإذا شحك مغباتنش فرعون يكيبني Bush yana cewa sun gina lafiyayyun gidaje da kamfanoni da masana'antu da hukumomin tsaro amma wasu ƴaƴa da aka haifa a cikin bukka da kuma ƙarƙashin duwatsu sun hana su rayuwa a cikin waɗannan gidaje Fir'auna ne yake cewa shi ma Allah madaukakin sarki sai bada labarin cewa fa akhrajnahu sai muka fitar da Fir'auna da shi da jama'a shi min jannatin daga ainihin wato gonaki lambuna fadamu wuraren shakatawa wa uyun da kuma wurare waɗanda suke masu dausayi da idanuwar ruwa masu daɗi kaga ire-iren waɗannan gidaje nasu na zamani kenan zaka ga gida ne amma yana da swimming pool yana da lambu yana da wurin shakatawa duk ɗan itacen da kake neman ka ci akwai a cikin gidan sannan in ka gama ɗiban irin wannan rayuwa kuma ka koma cikin ɗakunan shi sai ka ji wani irin sanyi wanda kuma ya sha bamban da sanyin da ka sha a irin wancan lambu haka Fir'auna yake rayuwa da shi da jama'a shi a cikin irin wannan rayuwar amma saboda waɗancan mutane da ya siffanta su da ƴan tsiraru amma sun gallabe mu sai Allah madaukakin sarki ya ce sai muka fitar da su gaba ɗaya Fir'auna ya kwashe ina shi da mabiya da duk inda wani sadauki yake da mayaki a cikin daular Fir'auna aka tattara su gaba ɗaya suka fice suka bi ainihin Musa da jama'a shi Allah ya ce wa kunuzin da taskoki na arziki da dukiya wa maqamin karim da gidaje na alfarma duk suka bar su kazalika Allah ya ce ka ji kamar haka wa awrasnaha bani isra'ila gaba ɗaya sai muka gadar wa bani isra'ila Allahu akbar sai da suka gama tara dukiyar kaf suka gyara ta abin da ya rage su zauna su ji daɗi amma in sun bi Allah sai suka ce ba za su bi Allah ba kuma suka ce ba za su bari a bi Allah ba sai Allah ya ce to ba za su rayu a cikin waɗannan gidaje da gonaki da waɗannan lambuna ba, waɗannan da ake gani kaskantattu su za su dawo su rayu a cikin waɗannan gidaje. Dubi yadda usulubin ayoyin yazo, fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim, muka fitar da Fir'auna da jama'ar shi daga cikin waɗannan gonaki da lambuna da waɗannan idanuwar ruwa, wa kunuzin da dukiyoyi da taskokin arziki da suka tara, wa maqamin karim da kuma mazaunai na alfarma. Allah ya ce kazalika, kamar yadda ka ji lissafin waɗannan abubuwan da muka fitar da Fir'auna da jama'ar shi daga ciki, fa awrasnaha bani Isra'il, sai muka gadawa da bani Isra'il. Haka abin yake a kowane zamani, idan mu'mini suka yi haƙuri suka bi Allah, ba su sake duniya ta ruɗe su ba, ba su sake duniya ta sha kansu ba, lokaci ne zai zo Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da su a wurin da ya fi na kowa, kuma suna cikin imani. Idan mu'mini suka ƙi haƙuri wajen biyayyar Allah, sai Allah maɗaukakin sarki ya hana su abubuwan guda biyu: babu zaƙin imani, sannan babu zaƙin duniya. Sai su shiga cikin ƙasƙanci da wahala. Annabi Musa da shi da jama'ar shi, Allah maɗaukakin sarki ya jarabce su da wannan bala'i, amma kuma sun daure. Da suka daure suka ainihin karɓi wannan ƙaddara ta Allah, suka bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce. Ka dubi yadda Allah ya tattara waɗannan masu mulki da ƙarfi, gaba ɗayansu suka yoye daga gidajensu suka fita. Da suka tafi suka bi Annabi Musa da shi da jama'a shi, me ya faru? Falamma tara al-jama'an, na'am,
falamma tara al-jama'an qala ashabu Musa قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
أن صلى كان آدم فأتبعوهم
مشركون. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
تكنت جماعة mun ji farkon tarihin inda Allah ya bayyana mana cewa Musa da jama'ar shi da daddare suka fita. Fir'auna ya samu labari, shi ma ya sha alwashin zai bi su, don haka suka kama hanya bayan an tattaro jama'a. Fa'atba'uhum mushrikin, sai Fir'auna da jama'ar shi suka bi Annabi Musa da tashi jama'ar mushriki na bayan rana ta fito gari ya waye. Falamma tara al-jam'an, Allah ya ce da waɗannan tawagu guda biyu suka ga juna, shine mutanen Annabi Musa suka hangi mutanen Fir'auna, ga su nan sun biyo su. Mutanen Fir'auna suka hangi Annabi Musa cewa ga waɗanda muke bi. Qala ashabu Musa, jama'ar Annabi Musa sai suka ce inna lamudrakuna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shikenan an kama mu, an riske mu, mun kaɗe mun lalace, domin ga su dai waɗannan maƙiya ne sun biyo su. Gabansu kuma menene? Ruwa ne a gabansu, don haka kawai yanke sai suka ce inna lamudrakuna, tabbas an riske mu, an kama mu. Qala kalla,
qala kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin.
Sai Annabi Musa ya ce kalla, ko ɗaya ba abin da zai faru, ba za su riske mu ba, ba kuma za mu hallaka a cikin ruwan ba. Shine ba ɗayan biyu, ba za su riske mu ba, kuma ba za mu hallaka a cikin ruwan ba. Domin me? Inna ma'iya rabbi, ubangijina na tare da ni, sayahdin, kuma zai shiryar da ni, zai nuna min mafita a cikin wannan kuncin da na samu kaina. Allahu akbar. Jama'a, kun ji duk wanda ya imani da Allah makamancin wannan imanin ko kwatankwacin wannan imanin, Allah maɗaukakin sarki zai kawo mishi ɗauki. Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'aha wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma Allah. Akwai wani Allah bayan Allah? Akwai wani ubangiji bayan Allah? to duk halin kunci da ka samu kanka, ko da kuncin ya kai kunci irin na Annabi Musa, ko da kuncin ya kai kunci irin na Annabi Musa, ka koma ga Allah. Allah ya ce wa zannu iz zahaba mughadiba fa zanna an lam naqdir alayhi fanada fi dhulumat Allah ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Annabi Musa hijira yayi, lokacin hijira bai ba, ba a mai wahayi ba, ba a bashi umarni ba, sai yayi wa kanshi fatawa ta ijtihadi. Da yaje sai Allah madaukakin sarki ya dauke shi, sai ya jefa shi a cikin kifi. Kifi na cikin duhun teku, shi kuma yana cikin duhun kifi. Amma duk da haka sai ya gane cewa yana tare da Allah, kuma Allah madaukakin sarki yana jin duk wanda ya kiraye shi. Sai ya koma yana zikiri, yana cewa la ilaha illa ant, babu wani abun bauta in ba kai ba, subhanaka sarki ya tabbata gare ka, inni kuntu minal zalimin. Allah na zalunci kaina, ina daga cikin waɗanda suka zalunci kansu. Allah madaukakin sarki ya yaye mishi ko bai yaye mishi ba? Ya yaye mishi. Haka anan qala kalla, Annabi Musa ya ce da su, ko daya Fir'auna da jama'ar shi ba za su riske mu ba, sannan ruwa ba zai ci mu ba, domin inna ma'iya rabbi sayahdi, ubangiji na na tare da ni, kuma zai kawo mini mafita a wannan kuncin. Fa'awhayna ila Musa
al-afrid bi'asaka al-bahr فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
الله اكبر. كن جد النباوة سكي ايكي دا ذكري دا الدعاء كما كن جد الله ملعوك كنسلكي كي وانباوة جابورا كي تهنير وحي. النب موسى يميد الامر يشد الله yace Allah zai kawo mai mafita, nan take sai Allah yace fa auhayna ila Musa, nan take sai Allah ya Musa wahayi. A cikin wahayin, sakon da wahayin ke dauke da shi shine amidrib bi asakan bahr, ka sa sandarka ka kwada wa wannan teku wanda take gaban ku. Yana kwadawa fan falaka, sai wannan kogi sai ya dare. To da ya dare, ba wai fa ya dare bane yadda kuma zai furgita su haka su haye ruwan suna cikin tashin hankali. Sai Allah yake fa kana kullu firqin, sai kowanne bangare daga cikin bangarorin kogin suka zama kattaudil azim, kamar babban dutse. Allahu akbar. Ka duba ruwa, Allah madaukakin sarki ya raba, wannan ya koma dama, wannan ya koma hagu, sannan sai Allah madaukakin sarki ya sandarar da su, sai suka zama kamar dutse, sai zan kamar suna wucewa ne tsakanin labi, wato hanyar da ke tsakanin duwatsu guda biyu. Amma teku ce yanzu ya kwada mata sanda. Me yasa Allah ya bai haka? Saboda inna ma'iya rabbi sayahdi. Dan uwa, duk inda kake ka tuna da wannan inna ma'iya rabbi sayahdi, ubangiji na na tare da ni, kuma zai shiryar da ni. Kowane hali ka samu kanka, kunci ne game da addini, ko kunci ne game da tattali, kunci ne game da rayuwa, wani irin kunci ne ka samu kanka? Na rashin lafiya ne, ko na barazana ne game da rayuwarka? Yan fashi da makami ne suka kawo maka hari, ko kuwa yan cultism ne suka kama ka za su je su yanka ka? Ka tuna inna ma'iya rabbi sayahdi, ubangiji na tare da kai, kuma zai kawo maka mafita. Ka tuna da zikirin bawan Allah Annabi Yunus, da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi a cikin wannan kunci. Annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wani da damuwa ko bakin ciki ko bacin rai ko munkufurci za ta tasa shi a gaba yayi wannan zikiri sai Allah ya kawo mai mafita. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kaga dai ga mataki nan nan take annabawa suna dauka, ga kuma ainihin mafita Allah madaukakin sarki na kawo su. Allah yace wa azlafna thammal akharin,
wa azlafna thammal akharin,
to yanzu sai ka kaddara annabi Musa da shi da jama'a shi sun riga sun shiga cikin wannan ainihin wato wuri da Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya datsa teku, dan haka ya shiga da shi da jama'a shi yanzu suna ta haiwa suna ta wucewa to sai Allah ya ce wa azlafna samman akharina, su kuma waɗancan tawagar fir'auna da jama'a shi sai muka matso da su kusa, sai suka ƙara matsowa su Musa suna cikin wannan
ajma'in.
To amma kaga Allah madaukakin sarki sai ya ware Musa da shi da jama'a shi yace wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, sai muka kubutar da Musa da jama'a shi dake tare da shi baki ɗayan su. Thumma aghraqna al-akharin Allah madaukakin sarki yace su kuma sauran su ne fir'auna da jama'a shi sai muka hallakar da su. Jama'a kun ji shikenan ƙarshen tuka-tuka ta ƙari. Wannan tarihin kaji Al-Qur'ani ne ba da shi, to duk duniya babu littafin da zaka samu ingantacce kuma nagartaccen tarihi kamar wannan. Sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, da Allah madaukakin sarki ya tattara jimillar gagaruman abubuwa da suka faru a tarihi ya saukar wa da fiyayyen halitta su, da ya saukar wa da fiyayyen halitta sai kuma ya wajabta wa musulmi hadda cewa da fahimta, sannan kuma Allah ya wajabta wa kanshi kuma tsarewa. Allah madaukakin sarki ya ce walaqad yassarna alqur'ana lizikri, qur'ani mun sauƙaƙe shi dan a karanta a haddace a fahimce shi, fa hal min mudakkir, ko akwai wanda zai cika wa Allah abinda Allah yake nema game da alqur'ani? Na'am, wajibi ne musulmi su karanta alqur'ani, su haddace alqur'ani, su fahimci alqur'ani. To shi kuma Allah sai ya wajabta wa kanshi nashi bangaren da yaso ya wajabta wa kanshi. Allah yake inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mun muka saukar da alqur'ani kuma mu ne ainihin za mu tsare shi. Da aka duba wannan tarihi ne da ya faru dubunnan shekaru, babu wani professor na tarihi, babu wani emeritus a cikin ilimi na archaeology wanda ya isa ya kalubalanci wannan tarihi cewa akwai kuskure ko ya ce ba daidai ba ne. Yo ina ma ya samu wannan tarihi, babu wani littafi da za a ɗauka a yau a duniya yana da nagartacce da ingantaccen irin wannan tarihi. Sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Bayan da Allah madaukakin sarki ya gama mana wannan tarihi a wannan sura da yake hikimar saukar da tarihi a cikin Alkur'ani ita ce yi maka wa'azi, alaƙanta zuciyarka da Allah, sai Allah ya ce inna fi zalika la aya.
Inna fi zalika la aya وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ.
Sai Allah yake jama'a game da wannan tarihi da ya bamu na Fir'auna da jama'a shi da Musa da nashi jama'ar, lalle akwai abubuwan lura ga duk waɗanda suke da lura din. Sai Allah yake وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, sai dai kai ce mafi yawancin mutane ba su yi imani da abin da Allah yake faɗi ba. Kaga dai wannan tarihin ya isa saka tunaninka a cikin nazari da kai sun basira da fahimta, amma da yake mafi yawancin mutane ba su yi imani da Allah ba, ba sa wannan nazari din. Allah ya ce wa inna rabbaka la huwal azizul rahim. Na'am,
wa inna rabbaka la huwal azizul rahim.
Allah madaukakin sarki bayan da ya gama kawo wannan tarihi sai ya jinjina wa kanshi kamar yadda sunnar Allah ce, duk abin da Allah ya yi to shi da kanshi ya san, ya burge kanshi sai ya jinjina wa kanshi. Dubirare da dama a cikin Alkur'ani, idan ya hallaka ya hallaka ya hallaka ya hallaka daga cikin kafirai sai ce mi wa qadarna wa ni'mal qadirun, sai mu in ba mu da ba wanda zai iya kuma madalla ba alam muhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin. Allah yace mun hallaka na da, waɗanda suka biyo bayan su muka hallaka su, mun hallaka Adawa, Samudawa suka zo muka hallaka su, sai ce mujrimai ƴan ta'adda na yanzu ma mun zami maganin su. Duk in ya gama sai ce wa qadarna ko fa qadarna fa ni'man qadiruna, haka muka tsara kuma ma balla da mu. In ba Allah ba, ba wanda ya iso wa kanshi wannan kirarin sai an zarge shi. A nan da Allah maɗaukakin sarki ya hallaka Fir'auna da jama'a shi, sai ya ce wa inna rabbaka, lallai ka sani ubangijinka, lahuwal azizu, shi ne gagararren sarki wanda yake aikata abin da ya so, arrahimu, kuma shi ne sarki mai tausayi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana. Jama'a, kun ji ƙarshen wannan ainihin wato taƙaitaccen tarihi kenan na ɓangaren abin da ya shafi Fir'auna da jama'a shi da kuma Musa da ainihin tashi jama'ar. Waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta su na suratul Baqara, jama'a, suna ɗauke da manya-manyan saƙonni waɗanda da damar saƙonnin mun ainihin ambace su a cikin ainihin wato fassarorin nan da muka yi. Kamar kullum, waɗannan ayoyi suna ɗauke da hukunce-hukunce na shari'ar Musulunci. Idan kun fahimci waɗannan ayoyin da kyau, a cikinsu mun ji inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗin cewa jama'ar Fir'auna suna ainihin hallaka jama'ar annabi Musa na Bani Isra'ila. Wato kenan, mutanen Fir'auna ba da gaban kansu ba ne suke kashe waɗannan ƴaƴa da waɗannan mazaje na Bani Isra'ila. Sa su aka yi ko? To, al-Imam al-Qurtubi ya ajiye wannan a matsayin wata gagarumin mas'ala a cikin tafsirin shi. Yace al-hadiya ashra, mas'ala ta 11 daga cikin mas'alolin da ke ƙarƙashin waɗannan ayoyi, nasaba Allah ta'ala al-fi'la ila ali Fir'aun. A cikin wannan ayoyi, Allah maɗaukakin sarki ya danganta kisan kai zuwa ga mutanen Fir'auna. Wa hum innama kanu yaf'aluna bi amrihi wa sultanihi. Sai dai kuma kisan kan da mutanen Fir'auna suka rinƙa yi, ai ba ƙashin kansu suka rinƙa yi ba, sun yi ne da umarni da kuma ikon Fir'auna. An gane? Litawallihim dhalika bi anfusihim. Su suka rinƙa yi da kansu, amma kuma Fir'auna ya sa su. Wa liya'lama anna al-mubashir ma'khudun bi fi'lihi. To kuma dan a san cewa wanda duk ya tinkari wani abu, to in aka tashi za a tuhumce shi ne a kama shi da wannan aiki. Qala at-Tabari, al-Imam at-Tabari yace wa yaktabi hadha, in ka fahimci wannan magana to tana hukunta anna man amarahu zalimun bi qatli ahadin, idan wani azzalimi ya sa ka kashe wani kisa na zalunci, faqatalahu al-ma'mu, kai da aka umarci kashewa na kuma ka kashe, fa huwa al-ma'khudhu bihi, kai da kai kisan kai kai za a kama. Jama'a, kun fahimci wannan? To wannan ita ce mas'alar da Imam al-Qurtubi ya share fage a ƙarƙashin wannan aya. Idan wani ya sa ka kashewa ne, idan ka je ka kashewa na din, to in aka kamo ka a cikin shari'ar Musulunci, kai ne za a kama da wannan hukunci. قلت سيقرت بيك تشوى وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. معلمة سن ساقاني سن تتونا مغنغنو سككاو هرب داؤكو. مغن الفرقو بدا تكن فتوين معلمة إذا من يسا ون يكش ون الله يسا أن فهمت. تسي معلمة الفرقو سكتي يقتلاني جميعا, za a kashe su su biyun gaba daya, da wanda ya umarnin ai kisan da kuma wanda ya kisan da kanshi za a kama su a kashe. Hada bi amrihi, shi wannan za a kashe shi ne saboda ya yi umarni da a kashe wani. Wal ma'muru bi mubasharatihi, shi kuma wanda ya kisan kai saboda shi da kanshi ya kisan kai. Haka za qala an-Nakhai, wannan ita ce fatawa al-Imam Ibrahim an-Nakhai, kamar yadda al-Imam Abdurrazzaq ya ainihin fitar da ita wannan fatawa a cikin littafin shi al-Musannaf, da al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba a cikin nashi littafin shi ma al-Musannaf, al-Imam Ibn Abdul Barri ya bada labarin wannan fatawa a cikin littafin shi al-Istidkar. kuma kun ji magana ta farko ita ce duk wanda ya kisan kai da umarnin wani to za a kama wanda ya kisan kan da wanda ya bada umarnin a kashe su gaba daya ina fata an gane wa qala ash-Shafi'i wa Malik fi tafsilin lahuma Shafi'i da Imam Malik su ma haka suka yi wannan fatawa amma su sun yi ƙarin bayani qala ash-Shafi'i da ƙarin bayani da Imam Shafi'i yace idza amara as-sultanu rajulan biqatli rajulin wal ma'mur ya'lamu annahu amara biqatlihi dhulma kana alayhi wa 'ala al-imam al-qawd idan wani sarki ko wani shugaba ya umarci wani dan sanda ko soja ko wani bafadan shi da kashe wani kuma shi bafadan ko dan sandan ko sojan yayin kisan kai a halin ya san cewa kisan kan na zalunci ne to da shi da wannan shugaba za a ainihin dauki fansa a kan su tare ma'ana za a kashe su su biyun gaba daya idan ya kasance shugaban yayi umarni da kisan kan ne da zalunci kuma shi sojan ko dan sandan ko bafadan ko wanda shugaban ya sa yayi kisan kai yana sanar da cewa wannan kisan kan na zalunci ne to lokacin da aka zo aka kafa wata kotu ta musamman wadda za ta hukunta abubuwan da suka faru a lokacin mulkin wani to aka kamo shi wani din za a nemo sojan ko dan sandan ko wanda aka sa yayi kisan kai sai a kashe su gaba daya shine ainihin malam yake cewa ka katilaini ma'an za a hukunta su ne kamar sun hadu ne su biyu sun yi kisan ka wa innama wa in akrahahu al-imam alayhi wa alima annahu yaqtuluhu dhulman kana 'ala al-imam al-qawd amma idan wannan sarki ko shugaba ya sa wannan ne kisa yayi kisan kai a halin ya turfasa shi ne to a wannan halin shi shugaban kadai za a kashe wa fil ma'muri qawlani dangane da irin wannan mutumin da aka umarce shi da kisan kan kuma aka sa shi yayi a dole to malamai sun yi maganganu guda biyu ahaduhuma maganar farko anna alaihi alqawl su malamai suka ce a duk da turfasa shi aka yayi kisan kan to sai an kashe shi kun ji fatawa farko wal akhar fatawa ta biyu la qawda alaihi babu ramuwa akan shi wa alaihi nisfu diyya sai dai a dora mishi ya biya rabin diyya kamar ya biya raƙumi 50 kenan haka ibn al-munzir malam abubakar ibn al-munzir shi ba da labarin wannan magana tana nan a cikin littafin shi mai suna al-awsat Allah ya sa kun fahimci wannan magana bari in fassara mana maganar da kyau ku ji ta fatawa farko ita ce wadda al-imam an-nakhai yake akan ta ita ce da wanda yake san kan da wanda ainihin aka sa yayi kisan kan ma damar yana sanar da cewa kisan kan na zalunci ne to za a kashe su gaba daya to kun ga tunda muna tattauna shari'a ne waɗannan kasusuwa ba mu san iya san da Allah zai kai su da kuma inda Allah zai kai su da kuma ran da Allah zai kawo a ci wata muriyar su bari mu mana bayani duk wani kisan kai da aka sa aka yi a ƙasa irin wannan ta Najeriya da take bin irin wannan dokar to kisan kai ne na zalunci sai dai in an yi shi ne da sunan shari'ar musulunci ku kiyaye wannan misali yanzu kotun soja ta musamman a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Badamasi Babangida da ta kama su ainihin mamman bata ta kashe to wannan kotu ce ta zalunci duk da ita haka dokar take a wurin sojoji cewa duk wani soja da yayin yunkurin juyin mulki aka kama shi to hukuncin shi hukuncin kisa ne wannan dokar haka take a wurin su kuma duk da soja ya santa yaje yayin yunkurin juyin mulki sai yayi rashin nasara aka kama shi aka kashe shi to wannan ainihin hukuncin na zalunci saboda ba an yi a ƙarƙashin shari'ar Allah ba ne ina fatan kun gane dan haka duk wani hukunci da ake zartarwa a yanzu a ƙasa irin wannan idan ba kotu ce ta shari'ar musulunci wadda kuma ba a sa son zuciya ba akai hukunci da shari'ar musulunci to duk wani alƙali da ya zartar da hukunci haka gwamna ko shugaban ƙasa shi kuma ya sa hannu aka je aka hukunta wannan mutum ta hanyar kisa to kisan mazalunci ne don haka ɗan sandan ko sojan ko alƙalin ko shugaban ƙasar ko gwamnan da ya sa hannu to hukuncin shi shine a kashe shi ranar da za a yi hukunci na gaskiya a kan shi ku kiyaye domin a tsarin mulki na duniya kaf shine duk wata sabuwar gwamnati idan ta zo to tana bibiyar wasu abubuwa da suka faru a cikin gwamnatin da ta gabace ta abin da ya sa muke wannan magana shine muna sa rai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ga mu'minai da suka yi imani da aiki na gari yadda Allah madaukakin sarki ya ba da iko ga waɗanda suka gabace su daga cikin mu'minai na gari Allah madaukakin sarki su ma zai ba su iko wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ha wala yumakkinannahum dinahum alladhi irtaba lahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su wanda Allah ya yarje musu da shi shine inna ad-dina 'inda Allahi al-islam wannan addinin da Allah ya yarje musu zai tabbatar musu da shi a bayan kasa ya'budunani la yushrikuna bi shay'a za su komo suna bauta min ni kadai ba sa hada ni da kowa wannan alƙawarin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wanda ya fara saukarwa da wannan aya shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi ya zauna a cikin tsoro da fargaba da cin zalin gwamnatin gargajiya ta Makka Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga wannan tsoro ya amintar da shi Allah ya tabbatar mishi da addini sai da ya waye gari ya kwanta a cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tabbatar da Abu Bakr haka Allah ya tabbatar da Umar haka Allah ya tabbatar da Uthman haka Allah ya tabbatar da Ali haka daga bayan su Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tabbatar da bayan Allah haka a ƙarshe ƙarshen nan mun ga Allah ya tabbatar da su Shehu Usman dan Fodi haka sun zauna a ƙasar nan a cikin tashin hankali da fargaba da fatawa ana bin su ana kashewa amma Allah madaukakin sarki da ya dubi imanin su da ayyukan su na gari ne Allah madaukakin sarki ya danka ƙasa a hannun su Allah ya amintar da su daga abin da suke tsoro Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da addini suka waye gari ba sa tsoron kowa sai Allah ba sa bautawa kowa sai Allah aka waye gari an tsarkake wannan ƙasa daga duk wata shirka da kafirci tauhidi kadai ake bi Allah madaukakin sarki muna roƙonka dan girman zatinka kai mana haka kuma kai wa bayinka waɗanda za su biyo bayan mu haka a wannan ƙasar abin da yasa na ɗauko waɗannan jawaban su ne ina da yaƙinin Allah madaukakin sarki zai sake yin haka tunda ya faɗa to ranar da Allah madaukakin sarki ya mana haka a ƙasar nan dauki muna da rai ba mu da rai mu din ne Allah madaukakin sarki yawa domin muna daga cikin agencies wato direbobi zuwa ga wannan tafiya insha Allah muna fatan Allah ya ba mu wannan shaida ko muna karkashin ƙasa to a wannan lokaci duk ire-iren waɗannan hukunce-hukunce da aka yi na kisa sai an ɗauko su an bincike su a wannan lokaci duk wata shari'a da aka yi don halatta dukiyar wani ga wani a halin ta zalunci ce sai an ɗauko to a irin waɗannan lokuta jama'a waɗannan da suka yi mulki suna da rai ko kuwa kaɗan ɗin su ne suka ragu duk sai an ɗauko su an hukunta su ko da ba sa bayan ƙasa sai an ɗauko su an karanta hukuncin an tabbatar wa da duniya cewa abin da suka yi zalunci kadai abin da yasa ba za iya hukunta su ba saboda sun tafi ga Allah. Idan kun gano wannan jama'a, duk waɗannan kashe-kashe da suke sawa ana kashe bayan Allah haka siddan, Allah madaukakin sarki zai hukunta su akai tun anan duniya har zuwa lahira. An samu wani fitsararren shugaba a nan ƙasar Afirka wanda iyayen gidan shi turawan Amerika suka tasa shi gaba, suka sa ya rinka wa ƴan uwan shi baƙaƙen fata kiristoci haka, shine shugaba Charles Taylor na ƙasar Liberia. A yau su suka rinka bin shi kamar yadda kuku yake bin kaza, sai da suka zo har Najeriya suka bi shi suka kamo shi. Bayan tsawon lokaci na ɗauri da suka yi mishi na talala, a cikin makon da ya gabata suka tabbatar da cewa za su hukunta shi, suka ɗaga cewa sai cikin wannan makon da ba a shiga. Waɗannan su ne suka sa shi yayin nan kisan kan, amma kun ga a yau da suka koma ba sa buƙatar shi, sun ɗauko shi za su hukunta shi bayan sun tabbatar mishi da laifuffuka guda uku ƙwarara. Laifin farko shi ne an kashe mutane babu gaira babu sabab. Laifi na biyu shi ne an rinka wa matan mutane fyaɗe. Laifi na uku shi ne an halatta dukiyar mutane babu gaira babu dalili. Wannan kotun duniya ce ta hukunta Charles Taylor akan haka. To ya rage kuma menene za ta yi mishi sakamakon wannan tabbatar mishi da laifuffukan? Shi ne abin da duniya take saurare. Da ka bincika shafin farko na BBC a yanzu www.bbchausa.com za ka ga hoton Charles Taylor da kuma cikakken ainihin rahoto akan wannan shari'a da ake jiran za a yi mishi. Idan kun fahimci wannan da kyau, to in ya zama kotun kafirci tana hukunta kafirin da kafirai iyayen gidan shi suka sa yi zalunci, bai fi cancanta ga kotun musulunci ta hukunta wani tsohon shugaba wanda ya zalunci mutane ba? Ya fi cancanta. Don haka talakawan Najeriya da ake kashe ku babu gaira babu sabab, da ake halatta dukiyar ku babu gaira babu sabab, ku yi ƙoƙari ya zama kuna da kyakkyawan imani ga Allah, ku yi ƙoƙari ya zama kuna da kyakkyawar dangantaka ta kyautata ayyuka tsakaninku da Allah. Kun ji alƙawarin da Allah yi, ya yi alƙawari cewa zai samar da tsarin da sai an dawo an yi cikin aminci. To a wannan lokaci in irin haka ta faru, ka bi fatawar farko ta malamai ita ce za a kama shugaban a kashe, za kuma ainihin a kama wanda ya sa ya yi kisan kan shi ma a kashe shi. Jama'a kun fahimci wannan? Na'am. A lokacin tsohon shugaban ƙasa Abacha, duk wanda yake zaune a Abuja a lokacin ya san kisan kai da ake na zalunci. Ko zaman gulma kukai kuka zagi Abacha ko kuka faɗi wani abu, SSS na wurin da tsakar dare za ku ga, ko kuma kuna cikin hirar sai ku ga an zo an kwashe ku, sai a je a kashe ku gaba ɗayan ku, sai a zo a zubar da gawawwakin ku a wannan wuri. Shugaban ƴan sandan da ya rinka yin wannan irin shegantakar shine Zakari Biyu, wannan da aka ce wani ɗan Boko Haram ya gudu a hannun shi. Ni da shi yake gaya min wannan magana, yace shi ne jagoran wanda suka rinka yin haka. Ni da shi ya gaya mini ba a tarho ba gaba da gaba. A yau kun ga Allah cikin iyawar shi, bayan shekaru kusan 16 da ko 17 da wannan atrocities, da wannan genocide, wannan kisan kai na ƙare dangi da suka rinka wa al'umma ba don komi ba kawai saboda su tsaida mulkinsu, Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi musu hukunci da hannun maƙiyansu kuma irinsu. Na fata an gane. So da haka Zakari Biyu yanzu yana hannunsu, kuma yanzu sun ɗauko duk waɗannan tsofaffin fayiloli suna ainihin binciken shi, suna son su hukunta shi akan waɗannan abubuwan, sannan a zo a hukunta shi a wannan sabon laifi da a matsayin shi na commissioner yan sanda ya bar irin wannan da ake tuhuma da laifi ya gudu, domin an gano cewa wannan da ake cewa Kabiru Sokoto ba dan Sokoto bane, dan garin su ne biyu kuma dan uwan shi ne, dan haka ya sake shi ya gudu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka jama'a kun ji fatawar farko malamai suka ce za a kar shugaban kuma a kashe wannan da ya aikin kisa. In ya kasance yana sane kuma yana da ikon ya ki kisan amma ya yi kisan, kaulan wahidan kun ji imamun Nahai da imamun Shafi'i da Malik suka ce a kashe shi. Amma in ya kasance yana sane da cewa kisan kan na zalunci ne amma an fursasa shi ya yi ne, duk da haka imamun Shafi'i ya ce za a kashe shi. Amma a wata maganar kuma aka ce a'a, shi ba za a kashe shi ba sai dai ainihin a dora mashi rabin diya. Al-Imam Abubakar ibn al-Munzir shi ya faɗi wannan. Bayan da al-Imam al-Qurtubi ya gama bada labarin waɗannan maganganun sai ya ce wa qala ulama'una, su ko malaman mu na Malikiya sai suka ce la yakhdul ma'muru an yakuna mimman talzimuhu ta'atul amir, mimman talzimuhu ta'atul amir, shi wannan dan sanda ko soja ko bafade da sarki ya umarce shi da ya kisan kai, ɗayan abu biyu ne, ko dai ya zama dole ne ya bi wannan umarni, wa ya khafu sharruhu, saboda yana tsoron sharrin wannan sarki ka sultan kamar in sarki ne ya sa shi, wa sayyid li abdihi, ko kuma idan mai gida ne ya sanya ainihin yaron shi yayi kamar komandan soja ne, aka ɗibo ƙananan sojoji aka ce ku je ku harba wani, to kaga a tsarin aikin su dole su bi umarnin. Falqawadu fi dhalika lazimun lahuma, Imam al-Qurtubi ya ce malaman Malikiya suka ce to da shugaban da waɗannan da suka yi kisan kai dole za a kashe su gaba ɗaya. Aw yakuna mimman la talzimuhu dhalika, ko kuma shi wannan soja ko ɗan sanda ko kuma bafade da aka sa yi kisan kai a tsari ba dole ne ya yi ɗa'a ga shi wannan ba, dan haka fayuqtalu al-mubashir wahdahu dun al-amir, a wannan halin sai aka ce sai a kashe sojan ko dan sandan ko bafadan da ba umarci sarkin ba, ba za a kashe sarkin ba. Kun ji kuma wata fatawa kuma haka take daidai ce, tunda da yana da ikon in an sa shi yayi ya ce ba zai yi ba kuma ba abin da zai same shi, amma duk da haka yayi, to kun ga yanzu kisan ya zama a kan shi. Ina fatan kun fahimta. Wa kadhalika kal ab ya'muru waladahu, haka uba in ya umarci dan shi kashawani aw al mu'allim ba'da sibyanihi, ko kuma malami ya ce kashe wannan karamin almajirin aw sani, ko kuma wani bakanike ne yake koya wa wasu yara kanikanci, ba'da muta'allimihi, sai ya sa wasu yaran shi su kashe wani karami, idza kana muhtaliman, ma damar ya kasance shi wanda aka sa yayi kisan kan ya balaga, to ya sani yana da ikon ya tawaye, babanka ne sai ya dube ka a matsayinka na dan shi babba, sai ya ce danna kaninka ka kashe, kana da ikon kai tawaye ka ki ka gudu, amma sai ka ki yin tawayen sai ka bi umarnin shi ka kashe kaninka, don haka tashi sai a kashe ka, ba za a kashe shi uban naka ba, dan kana da ikon kai mai tawaye. Haka mai gidanka da ke koya maka kafintanci ko kanikanci sai ya ce ku kashe wani karamin yaro a cikin garejin, sai kuka kama shi kuka kashe shi a halin za ku iya kin kashe shi, amma kuka je kuka kashe shi, don aka kama ku ku za a kashe banda shi mai gidan. Fa in kana ghayra muhtamin, idan ko ya zama shi wanda ya kisan kan bai balaga ba, fal qatlu ala al amir, to yanzu wanda ya umarnin shi za a kashe, wa ala aqilati sabin, shi ko wannan karamin yaro da mai gidan shi ya sa shi ya kisan kai wanda bai balaga ba fa, to dangin shi nisfu diya, su kuma za su bada rabin diya. Allah ya sa kun fahimta, kuma kun ji yadda malaman fiqh suke fitar da fiqh a cikin alqur'ani, su ne malaman duniya da suka kalli alqur'ani, wasu sai suka kalli alqur'ani a matsayin littafi ne na tauhidi, littafi ne da ke ɗauke da tauhidi afwan, suka kalli alqur'ani a matsayin littafi ne da ke ɗauke da tauhidi. Daga da suka tashi sai suka fassara ainihin alqur'ani a tauhidance, kama al-imam Taqiyuddin al-Hilali, littafin shi mai suna Sabilur Rashad fi hadi khair al-ibad. Wannan malami mutumin kasan Maghrib ne, wato Morocco, ya tashi ya fassara alqur'ani da ayoyin shi na tauhidi. Sannan wasu malaman su kuma in suka tashi sai su dubi alqur'ani a matsayin shi na littafi ne mai dauke da tarihi, sai ka ji sun ce qisasul qur'an, qissoshin alqur'ani, tarihohin da suka zo a cikin alqur'ani. A daidai lokacin da wasu malaman su kuma sai su kalli alqur'ani a matsayin littafi ne da ke dauke da hukunce-hukunce masu yawa na fiqhu, to waɗannan bangaren malaman su suka fi kowaɗanne yawa ta ɓangaren waɗanda suke ware wani abu na musamman su fassara alqur'ani. Kaga dai a cikinsu an samu al-imamu Abubakar al-Jassas, an samu al-imamu Abubakar ibn al-Arabi, an samu al-imamu Tabari, al-Kayyab Tabari, banda al-imamu Tabari, akwai al-imamu al-Kayyab Tabari, an samu daga ƙarshe-ƙarshensu shine aka samu al-imamu Abu Abdullah al-Qurtubi. Ya tattaro waɗancan littattafai na magabata, ya biya tsuntsunto abubuwan da suka faɗi, ya tattara ya tace, sai ya rubuta littafin da tsarki ya tabbata ga Allah daga shekara 700 da ta gabata har yau ba a rubuta kamar shi ba. Shi yasa ya sanya mishi al-Jami' li ahkamil Qur'an, matattarar fassara alqur'ani game da hukunce-hukunce. Wannan tafsirin jama'a shine a gabana, shi aka fi sani da tafsirin Qurtubi, mujalladi 20 da wani abu ne. Allahu akbar, a ciki ne kake jin muke karanto waɗannan maganganu waɗanda ka ji bayani dalla-dalla. Idan wani ya kisan kai da umarnin wani, idan shi wani ɗin yana da cikakken iko a kan shi ne, ikon da ba zai iya fanɓare mishi daga gare shi ba, to sai a kashe su gaba ɗaya. Idan ko yana da ikon ya fanɗare, ya ki fanɗare wai ya ki san kai, sai a kashe shi kadai. In ya balaga, in bai balaga ba sai a kashe wanda ya umarce shi, shi kuma wannan da bai balaga ba dangin shi su biya rabin diya. Kaji fiqhu kenan. Sai ya ce wa qala ibn Nafi', al-Imam ibn Nafi' ko sai ya ce la yuqtalu sayyid idha amara abdahu wa in kana ajamiyan biqatli insanin. Qala ibn Habib, Ibn Nafi' sai ya ce shi ko yana ganin cewa idan mai gida ya umarci bawan shi ya yi kisan kai, to sai ya ce ba za a kashe wannan mai gidan ba. Wa in kana ajamiyan ko bi qatli insan, ko da kuwa shi bawan bagari ne, wato baya jin larabci, ta yi saboda rashin fahimtar larabci ko saboda fasaha, rashin fasaha yasa ya ɗauki umarnin kai tsaye, to shi dai wannan malami Ibn Nafi yake cewa ba za a kashe ainihin mai gidan ba bi qatli insani. Qala Ibn Habib, al-Imam Ibn Habib sai yace wa bi qawli Ibn al-Qasim aqulu, yace ni maganar da Ibn al-Qasim yayi ita zan faɗi, ita ce innal qatla alayhima, Ibn al-Qasim cewa yayi da mai gidan da bawan shi za a kashe su gaba ɗaya, ko da bawan bagwari ne baya jin larabci. Fa amma amru man la khawfa 'ala al-ma'mur fi mukhalafatihi fa innahu la yalhaqu bil ikrah, to dangane da wanda aka tursasa shi kuma fa, kun ga wannan mas'ala ba mu tattauna ta ba, ita ce komandan sojoji ne ko kuma wani ne sai ya rike bindiga ko makami a kan ka, yace in baka kashe wani ba zai kashe ka, sai ka ga to bari kai ka tseratar da rayuwarka sai ka kashe wannan da yake umarnin ka da shi, shikenan da ka kashe shi sai ya kyale ka, daga baya sai aka kamo ku da kai da komandan. Anan malamai sai suka ce to tunda tursasa ka aka yi wajen yin wannan kisan kan, kai ba za a kashe ka ba, bal yuqtalu al-ma'muru duna al-amir, sai a kashe shi wanda ya umarci ka din banda kai da aka yi umarnin. Wa yudrabu al-amir, amma kai da aka umarce ka kai kisan kan na dole, to alƙali zai sa a buge ka. Wa yuhbas, kuma za a daure ka, amma ka sani daurin nan mafi tsawon shi shine shekara guda ba zai wuce shekara guda ba a musulunci ba a daure mutum kowanne laifi yayi fiye da shekara guda mafi girman dauri shine shekara guda a musulunci wa qala ahmad amma al-imam ahmad ibn hanbali sai yace fi sayyidi ya'muru abdahu an yaqtula rajulan yuqtalu sayyid idan bawa mai gidan shi yasa yake son kai imam ahmad yace mai gidan za a kashe وروي هذا القول عن علي ابن ابي طالب وابي هريره رضي الله عنهما وان مغنى ان سامو تدغ علي ود ابو هريره cikin sahabbai وقال علي الامام علي ابن ابي طالب يتي ويستودع العبد السجن سي اجي اينهم واتو شي wannan bawa sai aje shi a kurkuku amma mai gidan za a kashe وقال احمد احمد يتي ويحبس العبد ويضرب ويؤدب bayan da mai gidan shi yasa yin kisan kai sai a kama shi a bugai a daure shi kuma a ladabtar da shi wa qala al-thawri al-imam al-thawri yace yu'azzaru sayyid mai gidan za a bashi horo wa qala al-hakam wa hammad da al-hakam da hammad su kuma suka ce yuqtalu al-abdu za ainihin kashe bawa wa qala qatada qatada yace yuqtatalani jami'an za a kashe su gaba ɗaya ne wa qala shafi'i shafi'i yace in kana al-abd fasihan ya'qilu idan har bawan da yake san kai yana fahimta ba ba gidaje bane ba ba kidahu ne bane qutila al-abd sai a kama shi bawan a kashe wa uqiba as-sayyid shi mai gidan ainihin sai a yi mishi uquba wa in kana al-abd ajamiyan idan kuwa shi bayan ya kasance bagwari ne baya jin larabci baya fahimtar magana fa'ala sayyid alqawad to sai ainihin kashe bawan shine ramuwa kenan shi kuma bawan sai a kyale shi shi mai gidan ko sai ainihin kyale shi jama'a kamar yadda kuka ji waɗannan maganganu fa haka malaman nan suka yi ta waɗannan maganganu wannan yace kaza wannan yace kaza amma dai kun ji mun gama tabbatar muku da maganar da take ita ce daidai bayani dalla dalla shine fatawar Ibrahim an-Nakhai da Imam Shafi'i da Imam Malik wanda suka tsaya suka fayyace wannan bayani shine abin da yake daidai wa qala Sulaiman ibn Musa al-Imam Sulaiman ibn Musa shi ko cewa ya layi qutulul amid walakin taqu yudihi haka ne haka menene yace anaku muskar tuqtahu yadayhi anan sai yace walakin yadayhi wato ba za a kashe shi wanda ya umarnin ba sai dai a yanke hannayen shi thumma yu'aqabu wa yuhbas sannan sai a yi mishi uquba a daure shi wa huwa alqawlu thani wannan ita ce magana ta biyu daga cikin maganganun guda uku ya ci gaba da magana dai har ya ce wa yuqtalu al-ma'muru lil-mubashara kadhalika qala ata wal-hakim wa hammad wa shafi wa ahmad wa ishaq fi ar-rajul ya'muru ar-rajul biqatl ar-rajul dhakarahu ibn al-munzir wa qala zufar la yuqtalu wahidun minhuma wa hadha al-qawl ath-thalith a magana ta uku kuma cikin maganganun da ma'amba kuma ta ba an ce maganganun guda uku ne maganan malam zufar shi yace ba za a kashe ko ɗaya daga cikin su ba jama'a kun ji a takaice maganganun da al-Imam al-Qurtubi ya hikaito wanda nake so a takaice ni kuma in takaito mana magana ingantacciya wadda muka kai muka komo akan ta da farko ita ce duk lokacin da wani ya umarci wani ya kisan kai shi wanda aka umarta din ya san cewa kisan kan na zalunci ne to bai halatta yayi ba na farko ce na biyu ku fahimta me ake nufi da kisan kai na zalunci shine kisan kan da aka yi ba a ƙarƙashin dokar Allah ba da kuma kisan kan da aka yi koda a ƙarƙashin dokar Allah ce amma ba a cikin sunnar Allah ba waɗannan maganganun na suna buƙatar a fayyace su don ka fahimce su yanzu jama'a a tsarin doka shine gwamnatin da take ƙarƙashin shari'ar musulunci ita ce kadai za ta iya fatawar a kashe wani haka alƙalin da yake shari'ar musulunci amma bayan nan mai wa'azi ba zai yi fatawa ta cewa wani ya yi ridda a kashe shi kuma ya ce aje a zartar mai da hukuncin kisa ba wannan yana daga cikin ganganci da wauta wadda da yawa masu wa'azi suke yi mai wa'azi zai iya faɗin cewa wanda ya aikata kaza hukuncin shi hukuncin kisa saboda dalili kaza saboda dalili kaza, to amma zartar da hukuncin kisan ba, to ba daidai bane mai wa'azi ya ce ku je ku kamo mini shi in kashe shi, sai dai in mai wa'azin alƙali ne ko kuma sarki ne, to ba wa'azin ne ya bashi wannan iko ba matsayin shi na sarauta da shugabanci na musulunci da kuma matsayin shi na alƙalanci shine zai kai shi da haka. Daliban ahlus sunna ku fahimci wannan, malaman ahlus sunna kuma ku fahimci wannan. Idan ka karanta littafin As-Sarim al-Maslul ala Shatim ar-Rasul tun daga shafin shi na farko zaka ga tarihin wani kafiri da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibn Taymiyyah yayin wa'azi ya tabbatar da hukuncin wannan kafiri shine a kashe shi. Dalibai suka shiga gari a guje suka kamo wannan kafiri da suka zo suka dankawa Ibn Taymiyyah shi madadin Ibn Taymiyyah ya kashe shi, sai ya kai shi wurin Amirul Mu'minin. Na ka dole ne musulmi su san wannan hukuncin kisa da bulala da yanke hannu, abubuwan da ake kiransu haddi ko qawat, ramuwa game da laifin da kai. Malami ne wa'azi ba shi da ikon ya ce azartar ku kiyaye azartar, amma yana da ikon ya faɗi matsayin abin da hukuncin abu. Wannan yana daga cikin katobara da dawa daga cikin ɗaliban ilimi da waɗanda ke kiran kansu ko ake kiransu malamai a Najeriya suke yi. Allah ya kiyaye. Na biyu, idan ka fahimci wannan bayanin da kyau, to sai ka gane ma damar aka ce alƙali na musulunci ko kuma shugaba na musulunci ya hukunta kisa game da wani, to wannan kisa shi ake kira kisa na shari'ar musulunci. To ya tabbata ga duk wanda yake shugabanci da hannun shi ya kashe, kamar da aka samu Amirul Mu'minin a waɗancan zamunna da suka gabata, ya zartar da hukuncin kisa a kan wani ne da awar wahdatul wujud, aqidar cewa komai Allah ne ko kuma Allah komai ne, ya zartar mai da hukuncin kisa, kuma ranar sallah ya sauka daga kan minbari ya sa takobi ya yanka shi. Wannan daidai ne don shi ne Amirul Mu'minin, kuma a ƙarƙashin dokar Allah ne mai wannan hukunci. To in ba haka ba sai alƙali, to shi kuwa alƙali abinda ake nema da shi ko da ya zartar da hukuncin wani a kashe shi, to ana neman kafin ya kisan, kafin ya zartar da kisan, to ya koma ya tattauna da shi wannan ainihin mai mulki wanda ya naɗa shi wannan aiki, domin shi alƙali wakilin mai mulki ne akan duk abin da yake yi. Don haka duk shari'ar da ta samu da ta shafi halatta jinin wani da yanke hannun wani, to sai alƙali ya nemi ainihin sanar da wanda ya sa shi wannan aiki. To kun ga dole mu kiyaye wannan. To duk mai sarautar da ya wannan hukuncin da alƙalin da ya irin wannan hukuncin a bisa wannan tsarin, daga baya ba a sake tasar da wannan shari'ar. Dan sandan da aka sa shi ko soja ko bafadan da ya wannan hukunci, daga baya ba a sake hukunta shi. Amma duk shari'ar da ta zama ta san zuciya ce, to daga baya za a sake bincikar wannan shari'a, kuma za a hukunta shi wannan alƙali, za a hukunta shi wannan gwamna da ya bashi izini, sannan dan sandan ko sojan da ya zartar da wannan aiki, kamar yadda muka faɗi za a zauna a yi nazarin abin da ya samu kanshi a ciki. Idan ya samu kanshi a halin an tursasa shi ne ba halin ya tawaye, to kun ji babu kisa a kanshi, sai dai zai biya rabin diya. Rabin diya da zai biya dangin shi ne za su biya, shi ba komai a kanshi kenan, ba zai yi azumi ba don kisan kan na ganganci ne. Kisan kai na ganganci ba a azumi, imma a kashe ka ne, sai in an ɗauke maka kisa to sai a ɗora maka diya, to diya kuma da gwargwadon girman laifinka, a nan an raba diya an bashi rabi. Ina fata an gane. In ba ku manta ba sai muka tattauna dangane da uba ko mai gida a wata ma'aikata da ya sa wani yaron shi ya kashe wani, anan ba dole bane, zai iya tawaye, zai iya gudu, amma duk da haka sai ya kisan ka. Anan muka ji cewa magana ta gaskiya ita ce za a kashe shi wannan yaron in ya balaga, in bai balaga ba za a kashe shi ba, sai a kyale shi, amma sai a ainihin wato nemi dangin shi da su biya rabin jiya. Waɗannan su ne takaitattun maganganu dangane da abin da ya shafi wannan aya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a cikin abin da muka karanta muka fassara, abin da muka kuskure Allah ya yafe mu akai. Wannan ita ce gabar da ainihin wato za mu saurara insha Allahu ta'ala. Sai wani ya rubuto tambaya yana magana a ƙarƙashin waɗannan maganganu guda uku, to ina hukuncin wanda ya taɓa ba da shawara a kan kisan wani? Kun ji tambayar shi, shi ba kisa yi ba, amma ya ba da shawara ne ya kamata wani iya